masu zaman kansu da dama ne suka bayyana ra'ayoyinsu a game da dokar gyara haraji na ƙasa, inda suka ba da shawarwari cewa a cire harajin VAT musamman akan kayan aikin gona. Ƙungiyoyin sun ce a babi na 6 sashi na 1, sashi na 143 da 144 da 145 da 147 na dokar kula da haraji. Ya kamata a canja su zuwa ci ko cinyewa. Wakilin kungiyar haɗin kan Arewa kuma tsohon ministan kuɗi Dr. Yarima Lawan Ngama yana cikin masu irin wannan tunanin.
In ka duba harajin da Najeriya take tattarawa da dukiyar da ke Najeriya, ai harajin kashi 9.4 ne cikin 100 na dukiyar da ke Najeriya. To kin ga kuma ba ma tara komi kenan. Amma in ka duba alƙalaman da suke hutuwa da ƙasashen waje, wasu ya ce kashi 6.4. Ibara waccan kan kashi bai cikin 100 ne, wanda kusan a duniya gaba ɗaya ma mu ne ƙasashen da ke cima baya wajen tara haraji.
Har ila yau, dandalin ya so a bayyana kalmar derivation a sarari kuma ba tare da wata shakka ba, yayin da ya kamata a raba shi bisa yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar tuntubar jihohi da ƙananan hukumomi da kuma shawarwarin hukumar tattara kuɗaɗe da kasafta su, wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a Turanci. Malami a Jami'ar Bayero ta jihar Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, ya yi nazari cewa
dokar kamar yadda gabatarwarmu ta kunsa ba wata aba ce ta kyama ba, saboda mutane da dama suna kuka da yanda haraji ya yawa yanzu. Da zarar mutum ya ajiye don wani abu zai fara business, sai masu karɓar haraji daga wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ta diran masa. To idan ba a saita al'amarin ba, dole ba za a sami natija ba. Amma saitin yana da kyau, to sai dai illoli da dama da muka gani cikin abin nan din, a cikin dokar, da illolin da suka shafi doka ita kanta, da illolin da suka shafi aiwatar da dokar, da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma, da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ce za a yi ƙarin haraji. Wannan kusan su ne a dunkule a abin nan din.
Shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa, Senator Sani Musa, ya tabbatar da cewa majalisa za ta yi gyaran dokar haraji a daidai wannan lokaci don inganta kuɗaɗen shigar gwamnati da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ne, ba domin wani sashi ba.
To wannan doka da ake ba wai ana yi ma wani kungiya ne ko kuma wani sashi na ƙasa ba ne. Wannan doka ne da mu da muke kan kujera yau ba wai za mu zauna ba ne dindindin har abada. Ana yi ne saboda gobe. So ya nuna cewa idan kana son shari'a ta zama na gaskiya, dole ka cire son kai, ka cire wani abu na to. Shi doka da shari'a duk ɗaya ne. Doka in ka yi shi shine za ka bi, in ka ƙarya dokan nan shine shari'a za ta hau kanka. To muna so mu yi abin da zai zama cewa duk 'yan Najeriya ta kowane sashe sun gamsu da abin da muka yi.
Kafin buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a, Majalisar Ƙasa ta tuntuɓi hukumomin cinikayya da harkokin kuɗi tare da aiki da shugaban ɓangaren shari'a wajen gyara dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.